Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin wace matsala ce za ta sa mutum ya kashe kansa? A duk shekara alalace, masana sun ce kimanin mutane 800,000 ne suke kashe kansu a Najeriya. Yau filin lafiya uwar jiki zai dubi wannan matsala. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraro, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Wani bincike da aka gudanar ya gano cewa a duk shekara kimanin mutane 800,000 ne suke kashe kansu a Najeriya. Misali, a ranar Litinin ko Talata, wani ɗan kasuwa mai suna Alhaji Ado mai siminti, ɗan shekara 65, mazaunin wata unguwa a birnin Kannin Dabo, yayi wa kansa yankan rago ya kashe kansa. Masana sun lissafa abubuwa da dama waɗanda suka haɗa damuwa da kuma ciwon gushewar hankali. Na tuntuɓi Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya, ne masa tambayar cewa a matsayinsa na likita me zai sa mutum ya kashe kansa.
A matsayina na likita, babu dalilin da ya kamata a ce mutum ce zai kashe kansa ko kuma ya kai ga ya kashe kansa, amma ana kuma samun haka din. Wato mutane wasu sukan ɗauki wasu matakai don su salwantar da rayuwarsu ba tare da sun yi tunanin yadda ya shafe su ba, irin koma dai ogoni dai na tafi, duk ma abin da zai faru bayan na tafi shi kenan. Shi kawai dai gani yake yi ba duniyar wahalarsa ta kare kenan, saboda haka wani ma ya tafi. To akan samu wa'annan ɗin, kuma likitoci sun lura da wannan, suka yi analysis suka ga cewa wannan abin abu ne da ya shafi ciwon taɓuwa kwakwalwa. Wato ba haka kawai bane mutum zai tashi domin Allah ya yi ma rai don ka rayu ne, ya ce ya yi ma rai ya baka rai don ka tashi ce za ka kashe kanka ba. To a ganin su duk wanda ya yi hakan nan, to yana da abin da ake cewa mental disease, wato yana da taɓuwan kwakwalwa kenan.
To rahoton kuma ya nuna akan cewa wasu suna kashe kansu ne don damuwa.
Akasari abin da ke faruwa kenan, muso yawanci damuwar ita ke zama musu ta yi musu kaka gida, ta zo ta zama musu babban lalura har su ga cewa babu mafici. Wani na iya kasancewa ya je ya tafka abun kunya ne, wanda baya son wannan abun kunyan ta fito, kuma gashi na asirinsa zai tono, sai ya ga da ya tsaya ya ga asirin nan ta tono, gwamma a ce babu shi, in ya so a ta maganan bayan babu shi. Wani kuma zai iya kasance yana da hali ne da yana samun halishi kuɗi da wasu abubuwan duniya da yawa, sai kawai wa ranar Allah ya ɗauke mata wannan arzikin, sai ya ga shi ba zai iya rayuwa wanda ya saba a da ba tare da wannan dukiyar da kuma kuɗin da yake da shi ba. Wannan ma sai ya sa shi ya shiga cikin wani hali wanda in ba ya tawakkali ga Allah ba, sai ya ga cewa shi ya gwammace ya ɗauki ransa. Wasu kuma rashin lafiya ne, ka je asibiti likita ya duba ka, an gama gwaje-gwaje, an ce maka to kana da kansa ko kana da ciwo kaza da bai da magani, sai dai mutuwa karaba. Sai ka biya ce ai to shi da ya jira mutuwan har sai ta wahalar da shi, ko rashin lafiyar ta wahalar da shi, wamma ma kawai ya je ya ɗauki ran shi ya sanya huta. Har ma a ƙasashen waje akan samu wannan, ana ƙoƙarin fito da wasu doka na idan mutum na da rashin lafiya wanda ba zai tashi ba, a ba shi daman likitoci su ba shi magani ya mutu don ya huta. To a nan dai ƙasa har yanzu ba a fara ba, wanda suka shi a fasa babu wanda ya
yi. To nan Amurka akwai wani mashi kawai za ka je ka ta ma zuwa kotu da shi, sai ya taimaki mutane su kashe kansu, irin ya sa musu allura ko meye meye.
Allura kawai sai su mutu yawa.
To ka san nan ƙasar ƴanci, in an je an yi magana mutum ya ce shi yana da ƴancin ya kashe kanshi don ran shi.
To ai shi a inda ƴancin ka ta fara nan ne, kuma ta fara kuma ta ƙare, kuma nan ne ƴancin wani ya fara, domin rayuwarsa ba nashi shi kake ba ne, ya shafi jama'a, ya shafi gwamnati, ya shafi duniya gaba ɗaya. Saboda haka ba damu a wasu wuraren ɓangaren, ni in zan a matsayin likita zan ga cewa bai da daman ya ce zai kashe kansa bai da wannan ƴanci, amma kuma wasu za su ce maka yana da ƴanci tun da ransa ne.
To ai bisa wannan rahoton da na karanta, aka ce alamun damuwa din akwai alamu da wai galibi mutane sukan yi watsi da shi ko an ga irin alama to misali a ce waɗannan alamu mutum zai rika lura da su in ya lura cewa wani yana ya doshe yin wannan din dan a dauki mataki akwai abubuwan da mutum zai duba ya gani
eh akwai musamman ga matasa akan so iyaye su rika dubawa su gani ko kuma ƴan uwa idan suka san wanda suka san shi dama mutum ne mai kazar-kazar wato yana da shiga cikin jama'a yana da magana yana da wannan kwarjinin yin abubuwa da yawa sai ya kasance kawai sai a zo aka rika ganin yana ware kanshi zuwa gefe daya baya son shiga jama'a duk inda zai ga mutane biyu uku sun tsaya suna magana sai da ya kwana domin zai rika tafiya yana kan tunanin wani lokaci sai rika zargin cewa maganarsa ake baya ma so ya kai wurin nan to ko kuma in yana gida ne sai in mutashi ne dan makaranta za ka ga wani lokaci kawai ko wani lokaci ya rika sun shi a ɗaki ya ɗauko ya kunna TV ko kuma ya rika kan shi kawai a ɗaki baya son mu'amala da sauran yara a gida to waɗannan suna daga cikin alamu da ya kamata iyaye su rika dubawa sai kuma su rika ganin shin akwai wani zan za ka ga da bai yawancin abinci amma da gaba ya kuma sai yana yawancin abinci hawa sai a rika tunanin a wani kai ka zaka raba a san cewa rashin lafiya ce take sa shi yawancin abinci
ba akwai rashin lafiyan da za ta sa mutum ya ta cin abinci
kwarai akwai shi ma wannan na wato depression wanda ake cewa depression
damuwa din
damuwa din yakan sa wasu sai ga wannan kun wasu za su zai sa su hanci rashin cin abinci wasu kuma sai su sa rika cin abinci kawai akai to idan aka ga haka nan ko kuma aka ga wanda baya cin a ga yana iya cin abinci normal yakan ci abinci biye da su uku a ranar kwatsan sai ya kasance ɗayan malakin ake mai tilasta shi ya ci.
To shi ma akwai damuwa.
Yawa shi ma akwai damuwa. To duk da inda aka ga mutum ya ɗan kauce ko ya dai canza wani hanyar yadda yake da to ya kamata a sa ido ba wai lallai ko lokacin da aka ga mutum ya ware kansa ba dama wani lokaci a rayuwa wata za ka ji ba ka son magana da kowa wata ran za ka ji kukan so ka keɓe ka sai zaman ka
wannan wato sai dai in ya yi yawa abin ya wuce
yawa in ya yi yawa aka lura da cewa kai abin nan yana yin yawa to sai maza a nemi likitanin likitoci kai shi asibiti a nemi likitoci don a samu a yi masa abin nan magana da bayanai da zai iya fitowa ya faɗi me ke damunsa har a iya taimaka masa domin sau da yawa rashin faɗin abin da ke cikinsu shi ke sa ma ta damunsu ya ta cinsa daga ciki har sun sai sun ce to kai ba mu masu ɗaukar su.
Shin yaya iyaye ko ƴan uwa ko kuma abokai za su taimaka wa mai fama da irin wannan matsala a kasance da mu makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya daga bakin Dr. Muhammad Bello.
Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya.
Haka ne, to da yake muna da ɗan sauran lokaci Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjan jan ba hutawa yadda ya kamata?
To in dai mutum na aiki hurjan jan yadda malami ya ce ko malamar ta ce ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci ya cika awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damunsu yakan sa shi wannan acid ɗin wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka ƙaruwa waɗansu ma har suna iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma indai wana wannan ma lokaci mutum ma kana iya samun wahala ma wurin suna da matarsu duk waɗannan na iya faruwa Hajiya.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikinmu wani lokaci ke gyara kanshi. Tunda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan baccin nan kala-kala kashi-kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san dai kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din Hajiya.
To a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaƙa kenan da rashin hutawa.
da rashin hutawa, don waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ake sa su yi ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma
don. Ba ga kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi.
Da kuma shirin shuga duk waɗannan. Mu lokaci yakan sa mutum in kwana yi ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum. Dida danganta da Allah ya mutum.
To wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan.
Stroke kenan.
Farar ɗaya mutum ko.
In kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi.
To likita ka san mutum in yana da ƙuruciya. Kana ganin cewa zaka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi koko sai in mutum ya manyanta ne.
Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. Domin mutum in kana da ƙuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mai manyanta to wannan ya fi. Amma har da haka koda kana da ƙuruciya ma bai kamata ya kamata ka rinka hutawa sosai.
To likita misali kaga kamar 'yan siyasa musamman lokacin da ake siyasa zaka ga sun kai karfe 3 karfe 4 na dare ba su yi bacci ba. Irin wa'annan wani shawara zaka ba su?
Shawaran da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta. Domin rashin hutuwan nan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba kwakwalwarsu ba ta aiki sosai kana mantuwa da yawa. To ina ya kamata kowa ko da 'yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai. In ba haka ba to in ba su yi hankali ba wani abu zai iya samun.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
Asai da ke a kace duniya ana ta wani sani. A ana rawa kuri na da. Asai da ke a kace duniya ana ta wani sani. A ana.